الصراط والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ذهب إلى أهله يتمطى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كمر يد مكساب هدوء أولا مسلاتي من البركة إن شاء الله na annur da ke nan wusatu a Abuja dan tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da karantarwa na Qur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yayi rahama da gafara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu ƴaƴanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu waɗanda suke raye Allah ya ƙara musu albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ya dame mu a gidajenmu ko a unguwanninmu ko a garuruwanmu ko a kasashenmu Allah ta'ala ya magance mana gaba daya matsalan tsaro da ake fama da ita a Najeriya Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen ta kuncin rayuwa da ake ciki na abin da za a ci ko abin da za a sha musamman a waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaƙe wa kowa rayuwarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi azuminmu ya karbi ciyarwanmu ya karbi sallarmu ta dare ya karbi karatun ƙur'aninmu ya karbi istighfarinmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi dukkan ibadun da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta ƴaƴa kasanta ƴaƴa tsakiyanta ma ƴaƴa ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ka sa dalilin albarkacin wannan wata mu zama ƴan Allah idan muna cikin yin aljanna Allah ka kara mana daraja a cikin aljanna Allah ta'ala ka hada fuskokinmu da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu a gidan aljanna ya Allah abin da ya dame mu Allah ka magance mana abin da muka roke ka ya Allah muna roƙonka da sunayenka na alhayyu alqayyum Allah ka amsa mana ya Allah subhanahu wata'ala dukkan wanda ya nufe mu da alheri Allah ka nufe shi wanda ya nufe mu da sharri Allah ka shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ka mai da sharrin sa ya kare a kansa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da rayuwa akan daidai da kuma rayuwa rasuwa a cikin imani gabanin shiga zuwa ga karatu akwai jaje da nake da shi gobara da aka yi jiya wa wasu ƴan kasuwa a mahaifata ta jihar Gombe a tsohuwar kasuwa an yi gobara da shaguna sun kone muna mai roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mayar musu da mafi alkhairi muna nasiha zuwa gare su da cewa mai imani Allah yake jarrabawa kamar yadda ya bayyana ayoyi da yawa daga cikin misalai a suratul baqara aya ta 155 da 156 da 157 kuma yace ayi bushara ga wanda suka yi hakuri su suke cin jarrabawa Allah ya sa dalilin wannan jarrabawa ya zama ƙarin ninkin arziki ne na ƴan kasuwar Allah ta'ala ya sa ya zama dalilin kafaran zunubansu kuma Allah ya sa wannan ya zama dalilin ɗaukaka darajarsu gobe kiyama muna aiki da wannan dama kuma da cewa irin waɗannan ƴan kasuwa da suka yi asara ko a tsohuwar kasuwar Gombe a kuma ko ina a Najeriya wajibi ne hukuma ta rika tallafa musu hukuma daga ta ƙasa zuwa ta jiha zuwa ta ƙaramar hukuma zuwa ga wakilai na al'umma zuwa ga manyan ƴan kasuwa zuwa ga manyan attajirai zuwa ga duk wani wanda Allah ya yi wa rufin asiri idan dan uwanmu fitina ta auka masa irin wannan to mu rika tallafa musu kar mu bar mutum a ce kawai ba ruwanmu da su iya daga mun ce Allah ya mai da mafi alkhairi sai ayi shiru wanda bai da shi addu'a ta wadatar amma waɗanda suke da madafun iko dukiyar al'umma ke karkashin su to wajibi ne a irin wannan hali a rika taimaka wa jama'ar da fitina ta auka musu ko jarrabawa musamman ƴan kasuwa muna walakantar da matsayin ƴan kasuwa a Najeriya kuma har ga Allah tattalin arzikin Najeriya kusan mafiya yawan sa ninkin baninki a hannun ƴan kasuwa yake in ka duba economy na Najeriya national aggregate demand more than 91% a shekarun da suke gabatar nan gaba ɗaya economy a hannun ƴan kasuwa yake dukkan federal government da 36 states bai wuce is less than 9% amma ƴan kasuwa ke controlling 91% na national aggregate demand so da haka sun fi kowa yawan ma'aikata sun fi kowa tattalin arziki su suke buɗe kamfanoni da ake yin abubuwa ake ɗaukar ma'aikata su suke takaita hatta abin da ake buƙata sai an yi importing wa ƙasa su suke sadaukar da dukiyarsu daga ƙasashe su siyo kaya su zo su sayar wa al'umma saboda fa mu sani da kuɗinka ka samu abinci ka saya ma fa rahama ce saboda babu dama ka dafa kuɗin ka ci so ka samu wanda ma zai sayar maka abinci misali rahama ne wanda zai sayar maka kayan sawa rahama ne wanda zai sayar maka kayan gina gida rahama ne so waɗannan ƴan kasuwa da suke shiga jarrabawa daga lokaci zuwa lokaci wajibi ne a rika kulawa da su saboda su ne kashin bayan tattalin arzikin Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya canja musu da mafi alkhairi. Na biyu, akwai dan uwa da mahaifinsa ta rasu, Alhaji Honorable Musa Muhammad Woro Biriji, ya rasa mahaifiya kaman kwana biyu zuwa uku da suka wuce. Rasa mahaifiya babban jarrabawa ne, kuma babban asara ce a rayuwa. Mutum baya gane haka sai ran da aka waye gari bai da uwar. Bahaushe ya ce wai wanda ya ce bai iya kuka ba, to uwa ce bai rasa ba. Duk wanda ya rasa uwa, ba babba, ba yaro, ba mai mulki, ba talaka, ba mai kuɗi, ba talaka, sannan babu mai ilimi, ba jahili, duk wanda aka raba shi da uwa, to zai tabbatar da cewa lalle a duniya a ranar ya sha duka. To muna roƙon ɗan uwa Alhaji Honorable Musa Muhammad Wura Birji da sauran ‘ya’yan marigayiya, Allah ya gafarta mata, Allah ya jikanta, Allah ya yafe mata, kuma Allah ya sa can yafi nan. Muna karanta ta'aziyya yadda fiyayyen halitta ya karantar, sallallahu alaihi wasallam, cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in dahu bi ajalin musamma. Na Allah ne abun da ya dauka, nasa ne abun da ya bayar. Kowa a cikin mu lokaci yake jira, wanda ya mutu bai yi sauri ba. Mu da muke nan bamu dade ba, kowa lokacin sa yake jira. Idan lokaci yayi, babu dabara, za a tafi. To muna roƙon Allah ya bada ladan hakuri, ya hada fuskokin mu da na iyayen mu a gidan aljanna gobe kiyama. In akwai tambayoyi, Engineer Ibrahim Sila sai a karanta su, ko karin tashoshi na me kace? Karin tashoshi na sadar da tafsiri. In ka fada haka za a gane. Jiya mun tsaya akan na 67, yau an samu har zuwa na 73. Akalla akwai talabijin da radio da online station guda 73 kenan da ke isar da wannan tafsiri da muke gabatarwa a yammaci a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur. Na 68 an samu Alfijir Radio Katsina, wadda ta dauki nauyi Her Excellency Hajiya Zulaihat, iyalin dan uwa Gwamna Dikko Umar Rada, da yake halartar tafsiri wani lokaci, kuma kaman yanzu na san ya koma Katsina kwana biyu baya nan saboda ya tafi kuma harkan shugabanci. To Her Excellency, Allah ya biya ki da gidan aljanna, Allah ya kara wa zuriya albarka. Na 69, Dadin Kowa TV Star Times Channel 162 and 404. Management na Star Times suka dauki nauyi. Na Alfijir Radio 5-6 na yamma, daidai lokacin tafsiri na. Na Dadin Kowa TV Star Times kuma daga 5-5:30 na asuba. Sai kuma 2:15-2:45 na rana. Mai iya yiwa maimaici ne, ko? Sai na 70, Alhaji Zayyano Aliyu Sokoto ya dauki nauyin shi ma Alfijir Radio FM 93.1 Sokoto daga 5-6 na yamma. Alhaji Zayyano, Allah ya biya da gidan aljanna. Sai na 71, Global TV Channel 365 and Star Times Channel 276, wanda Dr. Ibrahim Biyu, MD na Global TV Abuja, ya dauki nauyi. Dr. Ibrahim Biyu, Allah ya biya da gidan aljanna. Shi kuma daga 11:30 na hantsi zuwa 12:30 na rana. Sai kuma 6:30 na yamma, sau biyu kenan. Sai kuma na 72, NTA Hausa Star Times, Alhaji Ahmad Gambo Sale, shi ya dauki nauyi daga 12:00 zuwa 1:00. Allah ya biya da aljanna Alhaji Ahmad Gambo Sale. Sai na 73, NTA Daura Katsina, daga 8:00-9:00, wani bawan Allah ne ya dauki nauyi, Allah ya kai lada ga mahaifinsa. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan aikin alkhairi da kai ladan ya isa zuwa ga mahaifinka. Allah ya bawa abbanka ladan. Duk wanda suka dauki nauyi ko suke da niyya, Allah bai ba su dama ba, Allah ya biya su da gidan aljanna. Wanda suke da halin dauka kuma ba su yi wato, Allah ya ba su ikon daukan nauyin isar da sakon Allah ta kowane bangare. Allah ya ba da zuciyar yi. Wannan 73 aito, sai a same su kuma fitar da su online don mutane su iya sani su rika bibiya, ko? Insha Allah. Na'am. Bismillah, ai da wuri saboda lokaci.
Na'am. Malam mai tambaya ta farko yake cewa, Assalamu wa rahmatullah. Ina yi wa malam fatan alkhairi, Allah ya
je kana ji.
Ina yi wa malam fatan alkhairi, Allah ya zama gatan malam. Malam, Allah ya jarrabe ni da istimna'i, sai in ce na daina, sai shedan ya rutse ni, na dawo na yi ta aikatawa na kasa dainawa malam dan Allah yaya zan yi wallahi abin yana damuna sako daga Husaini Suleiman Kano Kumboto local government
ai malai Ibrahim ba za a faɗi sunan ba amma dai tabbas injiniya yau ka kwafsa to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ni dai ina fahimtan injiniya kuskuren sunan yayi ba man haka bane nake zato ta shige shi abinda ke da muhimmanci tace tambayar ita ce tambayar kuma lokuta da dama wani wanda ya tambayar ba tasa bane ta wani ne yake turowa dan a amsa duka ina jin kunya sai ya sa wani ya tambaya masa tambaya akan in na fahimta yana bayani akan cewa mutum ne yake yin istimta'i wato masturbation yana wasa da al'aurarsa da hannunsa yakan daina kuma shaidan ya yaudare shi ya koma me matsayin wannan a addini الشيخ محمد بن صالح الأثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه أتكين الشرح الممتع ناسا شرح نلتاف الحنابلة فولوم نقو مشاهد شافي نتدري أكو دقو مشا تقوس يا أمسا تنبينا نفرقو تنبيد دي أمسا شيني شوى استمتائي يوم ساد الأورا دون أجدادي كو هروان أبو يبتا أجكين دون أدم سبو دا دليل جن دادي wannan haramun ne in har mutun yana yi babu dalili ka karfa yace ya dace a masa ta'aziri menene ta'aziri da Hausa a dan ladabtar da shi ta'aziri a tsoratar da shi ko dan yin wani bulala ko a ja kunnansa a ce in ya kara za a yi maganin sa a masa ta'aziri sai yace amma akwai halayen da yake iya faruwa idan mutun yayi a bashi uzuri amma cewa haramun ne ce wannan shine al-asl cewa haramun ne don me dalili don Allah ya bayyana hanyoyin da shari'a ta amince a ji dadi ta shari'a amma bai kira istimta'i ba kaman misali da yace wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai ce fa man ibtagha wara zalika fa ulaika humul adun a suratul mu'minuna ayata 5-7 kenan zai zaba kaga Allah ta'ala yace bayi na kware suna kiyaye al'auran su sai yace sai dai zuwa ga iyalan su na aure ko kuma bayin su da hannayen su suka mallaka a lokacin bayi sai Allah yace duk wanda ya biya bukata ba ta hanyar iyali ko bayi ba to lalle wannan ya ketare iyaka yayi ta'addanci a rayuwarsa kaga istimta'i ya shiga cikin wannan don Allah bai kira shi a hanyar da ya halatta dan adam ya ji dadi ba mafhum tayyib ga kuma hadisi na ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj fa man lam yajid fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wija wanda yake muttafaqun alayhi yana muslim hadisi na 1400 kenan so kaga wadannan hadisi ya bayyana in mutum bai da aure to ya rika yin azumi kaga inda istimta'i halal ne tunda azumi ya fi wahala na manzon Allah sai yake istimta'i amma tunda bai fada ba wannan yake bayyana mana istimta'i bai zama halal a shari'a mafhum tayyib sai ce amma akwai bukata kala biyu akwai haja jiniya da haja badaniya da ke sa a yi wa mutum uzuri haja diniya wasu kuma su ce zarura diniya wato larura ta addini shine mutum ya kai matakin da in har bai yi istimta'in ba bukatuwar da yake da shi bai da halan aure za ta kai shi zuwa ga zina anan sai yace to ya halatta yi istimta'i matukar yin nasa zai hana shi yin zina dan laifin yin zina a wurin Allah ya fi na istimta'i ninkin baninki don akwai ka'ida usuliya mai muhimmanci cewa me akhaffu dararaini ko kuma wa intazaham adadul mafasid yurtakabul adina min al mafasid idan barna guda biyu suka hadu ya zama dole sai an yi barna daya to sai a duba karamar barna sai a yi ta dan an nisanci babbar barna to kaga irtikabu akhaffu dararaini anan ya halatar da shi yayi dan ya nisanci babbar barna sannan akwai haja badaniya wato bukatuwa ko darura badaniya da za ta sa idan abin da ke jikinsa bai fita ba yana iya cutar da shi to idan har wannan yin shi zai sa ya fita kuma bai mai da shi al'ada kullun yayi ba kawai abu ne da yazo masa nadiran anan yace yana halatta don ababin darura da ya samu kansa amma in wannan abu bai tsananta ba to mutun ya nisanta ya riga azumin nafila shine abin da yafi dacewa gare shi kuma mutum yayi kokarin neman dama ta halal dan ya rufa wa kansa asiri yayi aure wannan matsayin sa ɗaya ne ga namiji matsayin hukuncin ɗaya ne ga mace saboda yadda maza ke masturbation mata ma a kowanda suke yi Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wallahi ta'ala a'ala
malami tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
amin bani so mu wuce minti 20 ba a shiga karatu ba in gajeruwa ne ka karanta tana da tsawo a hakura
to malam na mu ke fitata
to bismillah
yake cewa Allah ya ji kan iyayen malam da na yan uwa musulmi gaba daya Allah ya kara wa malam ilimi mai amfani amin
amin
yake cewa malam dan Allah ina da tambaya ne mu ne muke bautar kasa kamar yadda ya rubuta da shi da abokin sa a wani garin da musulmai ba su da yawa sai ya kasance in za su je masallaci sai sun hau abun hawa sai kuma in za su tafi da kafa musamman sallar asubuhi in babu tsaro shine suke tambayar malam a dalilin haka za su iya yin sallah daga Al-Hassan Husaini Beji
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Al-Hassan Husaini in na fahimci tambayar ka ka tafi yi wa ƙasa hidima ne ba ka je ka bauta wa ƙasa ba bauta Allah ake wa ita kuma ƙasa ba ko ka je ka yi wa ƙasa hidima NYSC yi wa hidima ƙasa ne ba bauta wa ƙasa ba Allah ta'ala ku tayyib sannan wurin da aka kai ka mai iya wa kudancin ƙasa ne ko south east ko south south wuraren da ke da karancin wuraren da ake ibada in ma ka samu ana samu ƴan kaɗan kaɗan ne suna da nisa me matsayin zuwan ka sallah musamman sallar asuba in za ka shiga mota kai ɗan NYSC ne har yanzu alawi ɗinka bai kai 100,000 ba an ce dai an ƙara zuwa 70 amma har yanzu na san ba implementation ba I hope dai NYSC suna ji a gaggauta a musu implementing da Allah a Najeriya 70,000 ɗin ma maleji ake yi a yi ƙoƙari a yi 33,000 babu inda zai kai mutum wannan ko abinci ba zai wadatar ba Allah ta'ala ya albarkaci abin da ake ba su kaga kudin sa bai kai ya rika shiga mota ba na biyu din zai je daga sai ya ce akwai kuma fitina ga rayuwarsa a karkashin wannan fahim tambaya Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Bas rahmatullahi alaihi mufti al-am marigayi a cikin jerin fatawoyin sa da aka jama'a volume na 12 shafi na 58 da 59 da 60 shafi uku ya amsa tambayoyi akan matsayin fita sallah musamman idan wuri yana da rata ko kuma akwai abin tsoro abin da ya faɗa akai shine cewa zuwa masallaci ayi sallah wajibi ne ga duk wanda yake jin kiran sallah amma sai ya ce wanda ya ji kiran sallah da sautin mai kiran sallah ba da loud speaker ba ratan da ya zama in dai da baki aka kira za ka ji kuma ya zama wurin babu iska da ke kadawa saboda akwai iska tana iya kai sakon kilomita 10 ba kar ya zama iska tana kadawa ya zama normal sautin mai kiran sallah ne in ya hau kan masallaci ya daukaka sauti ana iya jinsa yace to anan wajibi ne a je na farko ya zama sautin bakinsa ba da na'ura ba na biyu ya zama babu iska mai kadawa ko tsananin sanyi da ke kai sako to a wannan ya zama wajibi ya amsa daga cikin hadisan da malamai ke dogara da shi akwai hadisi na Ibn Majah hadisi na 793 wanda hadisin iya da kyau in an tara hanyoyin sa fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gareke cewa man sami annida falyati ilaiha wa illa fala salata lahu illa min udhr. Duk wanda ya ji kiran sallah wajibi ne ya amsa, in yake zuwa to ba yi da sallah sai dai in yana da uzuri. Sai aka tambayi sahabi Abdullahi ibn Abbas, Allah ya kara masa yadda, menene wannan uzurin? Sai yace al-marbu wal khawf, rashin lafiya ko kuma tsoron hanya. Kaga kai ka ce akwai matsalan tsaro, kaga tsoro yana hana mutum fita idan ya zama zuwa sallan asuba zai sa rayuwarsa a hatsari. Ya halatta tashi iyalinsa su yi sallah da iyali, in su biyu ne a daki su tashi su yi sallan jami a wurin. Rashin lafiya da kuma tsoro, dan shari'a tana bawa kare rai muhimmanci, so wajibi ne mu kara damu da kiyaye rayukan mutane. To a wannan hali ya halatta insha Allah ta'ala mutum ya hakure ya sallah a gida. Idan mutum zai kira sallah da muryarsa, menene ratan da sautin dan adam yake iya kaiwa? Bincike ya bayyana cewa in mutum mai karamin sauti ne idan ya kira, idan ya zama ba karan abun hawa, babu tsananin iska da ke kadawa, mai karancin sauti yana iya kaiwa mita 100, mai tsakatsakiyan sauti yana iya kaiwa mita 300, mai madaukakin sauti yana iya kaiwa mita 500, kaga kamar rabin kilomita. Sannan mai tsananin sauti, irin waɗanda yake da sautin jauhari, su ɗan kaɗan ne al'umma, sautin suna kai mita 1000 kamar kilomita 1. Wannan shine sautin da yake iya covering idan ya zama mutum yana da sauti. So mafi son samu ya zama tsakanin mutum da masallaci kada ya wuce kilomita 1 shine ka'ida. Kuma garuruwa na musulmai ana samun masallaci a kasa da kilomita guda 1 da za a yi sallah. Wallahu ta'ala a'lam. Muna cikin suratu Ali Imran aya surata 3 aya ta nau aramma. In ka gane inda zaka tashi insha Allah ta'ala, kawai bismillah sai a fara. ولقد صدقكم الله وعده lokacin da kuka bude musu wuta hagu da dama gabar da yamma kuna nasara a kansu a filin daga. Hatta idza fashiltum, har kuka kai matakin da kuka saba da fashiltum, kuka ji tsoro, kuka rasa darajarku, watanaza'atum, kuka yi sabani fil amri, cikin umurnin da fiyayyen halitta ya muku, wa asaitum, kuka saba wa Allah ta hanyar rashin biyayya ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma arakum ma tuhibbuna, bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so na gani ma saura ku diba, kuma sai al'amari ya canja. Minkum, daga cikinku, mai yuridu dunya, akwai wanda duniya yake so, wa minkum mai yuridu al-akhirah, daga cikinku kuma akwai wanda lahira yake so. Allah ta'ala ka sa kullum mu fifi ta lahira akan duniya. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, shine daga nan kuma sai ya tafiyar da ku daga gare su, kuka juya da baya don Allah ya jarrabe ku akan saba umurni da kuka yi wala kadi afa ankum Allah ya yafe muku sahabbai ƴan gata ne Allah ya yafe muku wallahu Allah zo fadlin ma abocin falala ne alal mu'minina zuwa ga waɗanda suke mu'minai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sana al-Jami' li-Ahkamil Qur'an karkashin wannan aya ta Ali Imran aya ta 152 yayi magana mai matukar muhimmanci na dalilin saukan aya din in an ce Al-Qurtubi iya nufin Cordoba ne a kasar Spain a yanzu Cordoba da ke isa kasar Spain da Portugal da wani bangaren France Musulunci ya mulki wurin kusan shekara 800 ana shari'a ta Allah a wurin daula ce ta musulmai an yi manya-manyan malaman musulunci irin shi Imam Al-Qurtubi daga wurin yake Ibn Hazm Az-Zahiri shi ma mutumin Andalus ne dan wannan wurin ne Imam Shatibi bada'atu bi bismillahi fi an-nazm awwala tabaraka rahman rahiman Imam Shatibi dan Andalus ne wannan kawai misali nake bayarwa an yi manya-manyan malaman duniya kuma aikin su har a yau a duk duniya ana ji da shi irin garin Cordoba garin Sevilla garin Granada Zaragoza Mallorca duk waɗannan garuruwa ne asali daula ce ta musulunci to Imam Al-Qurtubi karkashin wannan aya ta 152 Ali Imran yana cewa dalilin saukan ayar ta kamar yadda Muhammad bin Ka'ab ya faɗa radiyallahu anhu wa rahimahumullah cewa bayan Uhudu manzon Allah sallam ya koma garin Madina tare da sahabbai sai sahabbai suna da cewa to mu dai gabanin mu je Uhudu ai an ce amma ne alƙawarin zamu yi nasara kuma gashi mun je wane yayi shahada wane ya rasu wane ya gudu kaza kaza ya faru ai kaza ma ya faru suna ta maganganu to kuma ina alƙawarin da aka mana sai Allah ya ce me laqad sadaqakumullahu wa'adahu ittakhusunahum bi'izni ai Allah ya riga ya cika alƙawarin da ya muku ku kuka warware alƙawarin da kuka yi wa Allah sai kuma aka dawo aka fara nasara akan ku ai daga farko ku kai nasara kamar yadda muka fara bayani a jiya yakin Uhudu yaki ne da fiyayyen halitta yayi amma yayi shi ne a matsayin self defense wato kare kai a dukkan dokokin duniya kare kan dan adam mafi kankanta halal ne duk inda bala'i ya tunkari mutum self defense halal ne ko jami'an tsaro da ba a ba su ikon harbi ban ana tarzo ba idan ka haura musu zaka halaka su don su kare kan suna iya aiki da bindiga su yi harbi ko ba sa yi na su akwai jami'an tsaro a nan wannan kuma dokar a duk duniya ana aiki da ita sofiyayyen halitta yana zaune a garin Madina ya bar mahaifarsa ta Makka saboda tsangwama da kiyayya yayi tafiya da kafa da akan dabba na sama da kilomita 400 a cikin sahara dan ya koma garin Madina ya bauta wa Allah a haka aka biyo shi kuma aka ce garin Madina ma ba za ka zauna lafiya ba yana garin Madina sai aka ce ai ga Abu Sufyan ya dauko sojoji Quraishawa mushrikai daga Makka suna zuwa Madina su yake ka fiyayyen halitta ya tara sahabbai da gaggawa yana neman shawarin su suka ba shawari kala kala daga karshe dauki shawaran matasa cewa aje bayan gari a kare su kar mu bari su shigo cikin gari suka shigo gari za su kashe mana mata da yara so da haka mu je bayan gari mu tare su shine sai aka fita bayan gari yakin Uhudu an yi shi ne don kare kai ba a je tsokana ba mafiya yawa in kaga fiyayyen halitta ya fita yaki dalilai ɗaya ne daga cikin uku na farko ko a karya zalunci na biyu ko self defense ne a kare kai ko na uku wasu jama'a ne masu rauni ake azabtar da su sai aka yi don a kwato su daga hannun azzaluman da ke azabtar da su waɗannan su ne manyan dalilan da yasa yake yaki sallallahu alaihi wasallam mafhum tayyib yakin Uhudu an yi shi ne a watan Shawwal ranar 7 ga Shawwal hijira na da shekara 3 a yau idan kai lissafi yakin Uhudu a kirge na hijira yakin an yi shi shekara 1443 da suka wuce shine shekarun yakin Uhudu mafhum tayyib idan kuma ka dauki kirge na Gregorian mai kirge daga January zuwa December yakin Uhudu an yi shi zaka ce ranar 29 ga wata na'am ranar 23 ga watan me ga watan March shekara ta nawa shekara ta 625 shi kuma in ka dauki irgin zaka ga yau shekiyadin an yi shi shekara 1000 ne da 400 da suka wuce kaga a hijira shekara 1443 da suka wuce akwai bambancin shekara 43 saboda kwanakin da ke cikin hijira daga al-Muharram zuwa Zulhijja bai kai adadin kwanakin da ke cikin January zuwa ga December ba sai safiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da ya shekara 63 a duniya wannan irgen hijira ne amma an kan canza shekarunsa daga January zuwa December shekara 61 da kadan yayi a duniya ya koma zuwa ga Allah so 63 ba a irgen Gregorian bane a irgen hijira ne shi yasa yau idan kana cewa wai kai shekara 60 in an koma hijira shekaranka 62 ne kuma asali musulunci duk maganar da ake maka addinance da wannan al-Muharram zuwa Zulhijja ake maka in dai addini ne yake maka magana da wannan irge yake maka magana saboda shine tabbas shine ana ganin wata ta kama in ta kare wata ta fito sai a ce ana irge amma wannan daga January zuwa December ai haka kawai kake ga kwanakin haka kikikaka haka suke tsaye waje daya 30 days of September ko April, June and November all the rest of 31 except February ba haka ake aka haddace ba amma wannan kirge kuma da yake na zahiri sai ana kula da wata wani yazo yayi 29 wani yayi 30 days so me ke faruwa kamar yadda je na fada in mun yi lissafi zuwa yau 4 ga Ramadan hijira shekara ta 1446 za mu samu yaki Uhud an yi shi shekara 799682 yau jiya da 81 yau kuma da kwanaki zai zama yayi kwana 799682 shine ainihin kwanakin da aka yi na yakin Uhud zuwa yau yakin Uhud fiyayyen halitta ya fita ne da sahabbai 300 da yan kai adadin yan kai din alƙalin masun saba amma da yana tsakanin 330 zuwa 370 shi kuma Abu Sufyan da ya kawo yaki tun daga garin Makka ya zo da sojoji 300 da yan kai sahabbai nawa muka ce afwan 730 zuwa 770 kar adadin Badar ya dauke ni 730 zuwa 770 su kuma wanda suka zo ya kansa karkashin jagorancin Abu Sufyan adadinsu daga mutum 300 ne zuwa 370 so da haka za ka ga adadinsu ya ninka adadin fiyayyen halitta da sahabbai akalla kaman za mu ce sau uku to a wannan hali fiyayyen halitta gabanin yaje da sahabbai an masa bushara za su yi nasara matukar sun rike Allah suka rike Allah suka je suna zuwa filin daga aka fara yaki sai suka fara nasara akan waɗanda suka zo su yake su har gidansu har zuwa kashe manya-manyan jagororinsu mutum 7 a wata riwaya ma mutum 8 me ke faruwa a lokacin sai su mushrikai suka yi ta yara kenan suka ci ta kare suka fita a guje har ya kai mata suna bayan gari suna kallon suna dariya ana kai ne shi a cewa ni Allah ya isa ban yabe ba ni ba ni ne shi ba irin ana izgili din nan to a lokacin da za a fara yaki fiyayyen halitta ya iya strategy na yaki sai ware wasu mutane mutun nawa na'am wata riwaya 70 wata riwaya 50 sai yace su hau kan dutse su zauna karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair sai yace ko muna yaki muna nasara ko ana nasara akan mu ku zauna a wurin nan kar ku kuskura ku sauko ko me yake faruwa kada a sauko a kowane hali kar ma ku kawo mana dauki ko me yake faruwa kawai ku tabbatar da cewa ku kun zauna a wurin suka ce to ana fara yaki aka fara nasara akan mushrikai da suka kawo yaki me ke faruwa sai aka fara tara ganima ana fara tarawa sai wasu suka ce a cikin su a lokacin a cikin sahabbai da suka je akwai Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul da kuma waɗanda ya kura kunnan su shi kuma daman shine shugaban munafukan duk duniya kuma har yau ya mutu tenuwarsa tana aiki duk wani wanda ka same shi da burbudin munafurci sai ka samu mai iya yiwa ya hada jini da Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul in dai munafiki ne shi har a yanzu yana tenuwa shi ya mutu amma tenuwarsa ba ta kare ba wato mutum ne da yake irin professional munafiki ne irin top class munafiki na hakika kowane mutum ya sai da zai tunkare shi in yazo zai tunkare ka sai ya fahimci ina ne weak point dinka sannan zai tunkare ka yadda zai zo ya samu wane da yadda zai je wajen wane kowa ya sai da zai tunkare shi sai yace kawai yace mutanen sa da suka ce kai ana yaki a cikar mu zo mu dabi ganima ai wannan ana mana batsalul aswad ne go wato direct translation bakin ciki ake mana in ba shaydan ba ai ita ganima din an tara ba duk wanda ya diba tasa bane hadawa ake wuri da araba amma saboda sharrin shaydan da iya munafurcin Ubay ibn Salul sai ya je sai kai a sauka shugaban su Abdullahi ibn Jubair yace a an ce a kowane hali fiyen halita ce kada mu sauka sai wasu suka yi tawaye wallahi sai suka sauka suka ce za su dabi ganima kaga an saba umurnin fiyen halitta dalilin wannan sai al'amari kuma ya rikici a filin daga gaba daya duk wata nasarar da aka fara sai ta juya completely wannan ke bayyana saba umurnin fiyen halitta har a yau yana jefa al'umma cikin bala'i yiwa fiyen halitta kunnan uwar shegu ko karantarwarsa har a yau yana kwashe albarka a rayuwar dan adam me yake faruwa wasu suka sauka sai ɗan tsirari kaɗan suka saurari radiyallahu anhu kan dutse a lokacin Khalid ibn Walid bai musulunta ba sai ya kwantan bauna saboda shi asalin komanda ne na hakika gabanin ya musulunta ya wahalar da musulmai sai ya kwantan bauna kawai kan dutse sai ya je kawai sai ya haura wa sahabban da suka bi umurni na kin sauka a wurin suka yi shahada a wurin aka samu Hamza ibn Abdul Muttalib babban fiyayyen halitta baffan sa ya shahada Mus'ab bin Umair awwal sufara'il islam ya yi shahada shugaban su Abdullahi ibn Jubair a wurin ya yi shahada dutse yakin Uhud wajen dutse ne akwai dutse shine dutsen Uhud da manzon Allah ya ce dutsen yana son mu kuma asali dutse ne daga aljanna sahabbai da dama suka yi shahada kabarin su yana nan a wurin suna kwance a lokacin ahalu badir wanda mutanen badir da annabi yayye bogare su Allah yayye bogare su a ayoyi da dama hadisai da dama a magana mafi inganci sama da 40 suka yi shahada a wurin nasara ta koma ga mushrikai abokanan gaban fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin shi ne wasu sabbai suka firgita suka tafi za su gudu waɗanda suka tsaya ba su gudu ba akwai Abubakar akwai Umar akwai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu suna tare da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su gudu ba su a lokacin akwai Talha ibn Ubaidullah fiyayyen halitta har ya zama shi in ana yaki daga gaba yake why leaders are leading from the front fiyayyen halitta da shi ake komai yana cikin filin daga har mushrikai suka masa kwantan bauna yana kan dabba aka jefo da shi kasa Talha ibn Ubaidullah da aran mai kira sunansa sai ya ga fiyayen halitta a tsakanin mushrikai a ƙasa an karya masa haƙoransa an sa ƙarfe a bakinsa da ƙarfi aka tumboke haƙora a baki fiyayen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Talha ibn Ubaidullah yace ban san lokacin da na firgita ba da na ga fiyayyen halitta bainal mushrikin ya ce haka na sauko na ɗauke shi na fita da shi ya ce ana sara ana yankan jikina amma haka na ɗauki fiyayyen halitta ya ce yadda shaho yake ɗaukar ɗan kaza haka na ɗauki fiyayyen halitta saboda hankalina ya tashi ina ga in mun ɗauke shi ba za su yi halaka shi sallallahu alaihi wasallam da wannan ake masa kirari
saqru yawmi uhud wato shine shafar ranar uhud ana ce masa zu ash-shahadatayn wanda ya shahada guda biyu ana ce masa ash-shahidul hayy wato shahidi ne kuma rayayye ne saboda irin abin da ya filin daga na kubutar da fiyayyen haditha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai sun ga jarrabawa an rasa manyan sahabbai shi yasa Allah ta'ala yake cewa laqad sadaqa Allahu لقد صدقكم وعده إذ تحسونه بإذنه حقيقة الله يا شكا القولين دي مكو الله تعالى بيسا أن ينسر أكامكو با يا شكا مكو القولين دي مكو كنا ينسر وسوسك صحابة أمرنين دي أكباسو دغنان أكا ينسر أكامسو ونشين دليل سوكر آية سنة چا ميسا بمو ينسر بأنشي زامو Allah yace ai an ba ku nasara kuka saba umurni kuma daman sharadin nasara a wurin Allah shine in kun bi umurni shi yasa Allah ta'ala yake cewa Allah ta'ala hakika ya cika muku alƙawarin da ya muku shi Allah bai warware alƙawari ba wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu ittakhusunahum bi'izni in muka dauki wa laqadi ta haƙi wato karfafawa muakkadat guda uku Allah yayi asalin maganar shine wallahi laqadi akwai ismul jalala al muqaddar sai ka ce wallahi ga lamun litawkid ga qadi litahqiq wallahi laqad sadaqakumullahu Allah yayi gaskiya ai fi wa'adihi a cikin alƙawarin da ya muku na za ku yi nasara kuma ya ba ku nasara da alƙawari iz a lokacin da tahussunahum bi izni tahussunahum shine al qatl al shadid lokacin da kuka haura musu kuka fara nasara a kansu gabar da yamma kudu da arewa bi iznihi da izininsa shine ta ko ina kuka haura musu dan me dan ku kuna self defense ne su suka zo gidanku su hada ka ku kuma an ba ku daman yin self defense wannan takhusunahum shine da kuka je filin daga ba kwa tsoran su kawai sun fito kun fito shine istakhusunahum bi iznihi da izinin Allah ai da taimakonsa kuma Allah ta'ala haka yake karantar da mu cewa a ka'ida na addini an karantar da mu musulmai kada mu rika begen yaki cewa ba daidai bane kace Allah ya sa ayi yaki addini bai karantar da mu haka ba abinda aka karantar da mu yaki ba abun fata bane kaje kaga abin da ke faruwa a Gaza kaje Yemen kaga abin da ke faruwa a Yemen kaje kaga yadda aka ne da kasar Syria kaje kaga abin da ya faru a Libya kaje Ukraine kaga yadda kasar Ukraine ta koma yaki ba abin fata je kaga abin da ya faru a Afghanistan shi yasa asali yaki dabi'ar dan adam mai cikakken hankali yana kin yaki kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum kamar da yake Baqara aya ta 216 kenan Allah yace an rubuta muku an wajabta muku yaki amma abin ki ne gare ku kuma fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi na cikin wasiyyar da ya mana shine mu daina fatan yin yaki mu daina fatan ayyaki cewa la tatamannaw liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbutu hadisin yana Bukhari hadisi na 326 manzo Allah yake cewa kar ku rika yin begen haduwa da abokanan gaba amma in suka haura muku to ku toge kar ku ji tsoro so a ka'ida ba daidai bane kace Allah ya sa ayi yaki ko ayi muka ce Allah ya sa ayi tashin hankali ba daidai bane wannan babu abin da ya kai zaman lafiya yafi zama dan sarki in aka yi yaki a mafiya yawan lokaci yana zama sai a condition na necessity babu any other option sai wannan amma in ba haka ba ai musulunci yafi bunƙasa da zaman lafiya akan yaki kasar da tafi kowanne yawan musulmai a duniya ita ce Indonesia har musulunci ya mamaye ta babu wanda ya je koda da reza koda da allura don ya yaki tsagwaron sakon gaskiya ne na Qur'ani ya isa Qur'ani da aka kawo Afirka ya zo Sudan ya shigo Chad ya shigo Najeriya bayan wafatin fiyayyen halitta da ƙasar shekara 100 ai sakon gaskiya ya kawo shi ba yaki ba mafhum tayyib haka idh tahussunahum lokacin da kuke yaki da su alqatul shadid an hana mu begen yaki amma in ya zama dole kuma ya zama karkashin umurnin Allah ne to kada ku ji tsoro saboda me saboda kowa rai da yake da shi babu mai rai bi ku da su sannan ku in Allah ta'ala yadda za ku je aljanna ne annasr aw ash-shahada su kuma ba nan za su je ba arama kana da aya da yake ba mu misali da za ce maka mu fahimci wannan saboda karancin lokaci ko da kwaya daya ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون سوره النساء ايه 104 الله تعالى ce kar ku rika kwadayi neman abokanan gaba da zaku yaki da su wasu jama'a amma dai ku sani in yakin yazo ba ku neme shi ba so ku sani cewa idan ku kuna jin radadin yanka ko suka ko harbi to su ma suna jin wannan radadi da sannan ku kuna da bege a wurin Allah abinda su ba su da bege shine aljanna don haka istahsunahum bi'izni hatta idza fashiltum ha lokacin da kuka saba umurni sai aka samu fashiltum sai kuka ji tsoro sai kwarjinin ku ya tafi shine fashiltum lokacin da kuka saba umurni sai kuka yi me kuka ji tsoro sai kwarjinin ku ya tafi shine fashiltum watanaza'tum fil amr kuka yi al-khusuma wal-ikhtilaf al-khusuma shine jayayya kuka saba da juna karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair da yace kar ku sauka kuka sauka kuka saba umurni saboda dalilin khusuma wato khusuma kuma da sabani da bai da amfani dalilin wannan sai kuma yaki ya dawo kanku maimakon kuna nasara wannan ma Qur'ani wurare da dama ya mana wasiya akan mu rika gudan waɗannan al'amura da suka safi jayayya ko abin da ya kama da haka arama zaka ba misali ko kwaya daya suratul anfal kenan ko aya ta 46 ko anfal 46 haka ne Allah ta'ala yace atiullaha fi wa Allah da manzansa biyayya sai yace wala tanaza'u kaga tanaza'atum din kenan fatafshalu fashiltum kenan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum sai kwarjinin ku ya tafi in kuka yi ta sabani da juna kwarjini yana tafiya shine irin halin mu yanzu a Najeriya duk abin da ya shafi al'umma babu murya daya shugaban musulmanmu a Najeriya shine mai alfarma Alhaji Dr. Muhammad Sa'ad Abubakar Desart Allah ya kara masa lafiya da jagoranci da tsawon kwana idan yau zai bada umurni wani sai ce ba zai bi umurnin ba wani ma abinda zai sha'awa shine a ce ba mai alfarma ne jagora ba kuma ya san fa shi in ba shi bane shi ba zai zama jagoran ba shi ba zai zama ba yi da alaka da shi da kowane bangare amma in ba haka ba yadda Allah ya ba mu shugabanci nasa in yayi daidai mu goyi bayansa in yayi kuskure mu je mu masa nasiha wallahi da za mu rike shugabancin mu yi biyayya ta bangaren inda aka dace inda aka yi kuskure mu yi nasiha fi sabilillah da matsala dewa da muke ciki za mu fita a cikin ta amma al'umma yanzu mun zama li kulli jama'atin imamun walakinnal jami'a bila imamin shine halin da ake ciki yau sai zama mun rasa farjinin mu ga matsaloli sun mana yawa a Najeriya sun yawa arewacin Najeriya matsalan ƴaƴanmu ba sa makaranta sama da yara ana ga miliyan 10 arewa ba sa makaranta saban Allah yayi yawa tarbiyya ta lalace crime sun yi yawa kashe-kashen rayuka ta'addanci yayi yawa ke satan mutane yayi yawa duka a cikin al'ummarmu ba mu da tunani a lokacin da kasa irin Saudiya ke budgetin 40 billion USD don gina artificial intelligence aje ayi bincike mu har yanzu muna debate ne akan yaya zamu magance yaranmu da ba sa makaranta muna debate har a yanzu ya za a samu azumin da abincin da za a ci a watan Ramadana mutane suna cikin kunci har yanzu muna tunanin ya zamu yi dealing out of school children haka fa muke ciki har yanzu a arewa saboda rashin biyayya ga shugabanci da kuma karancin bawa shugabanci muhimmanci duk duniya in za a yi nasara a rika damuwa da al'amarin shugabanci ya zama duk shugabanci muna kokarin mutane kwarai ke yin sa in aka bar shugabanci a hannun na banza to ba a nasara wannan wajibi ne mu kiyaye ka'ida mu tabbatar da cewa muna bawa issue na leadership muhimmanci ko councilor kar a zabi mutumin banza saboda shugabanci ne in za a bada wani sarki ya rasu za a nada sarki a duba sarki mai nagarta mutumin kwarai bawan Allah wanda ya san addini ya san rayuwa a bashi duk abin da za a yi ko shugabancin kasuwa za a yi a duba wani mai rikon amana mai gaskiya bawan Allah mu rika bawa na kwarai mu ga yadda al'amari zai canja amma ba za ka dauki shugabanci ka sa councilor ko shugaban kasuwa ko wani dagaci wanda shi kwata-kwata bai ma damu da Allah ba kuma ka ce al'umma za ta gyaru ai ba zai yi ba bai zai taba yiwa ba shi yasa manzon Allah daga cikin addu'arsa Allah karka shugabantar a kanmu wanda baya tsoranka kuma baya tausayin mu duk shugaban da bai tsoron Allah bai tausayin altalaka to an shiga uku rayuwa kullum sai a ce garajiya da yau kuma kowa zaton sa gobe sai tafi yau muni mun waye gari al'amarin arewa gaba ɗaya abun tausayi sama da shekara 70 abinda muke ciki har yanzu ba fita ba kullu akan sa muke magana Allah ya ji kansa a dudun gure ce jahilci ya ci lakar mu duk ya sa mana ankwa har wuya ba kunan mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya wagga al'umma mai za ta wu a cikin zarafofin duniya yace kai Bahaushe ba shi da zuciya za ya sha kunya nan duniya mu dai haƙƙin mu ga ya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku takan zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zakin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka-toka da ja sun garwaya yace matukar arewa da karuwai ƴan Daudu da su da magajiya da samari masu ruwan kudi matukar ƴaƴanmu suna bara titi da loko-lokon Najeriya Allah ba ku mu samu abun miya yace matukar muna wannan fa ba za mu ci gaba ba shekara 70 da yankai har yanzu muna ciki kuma su ne maganganu muna cikin matsala manya-manyan matsaloli amma sai a yi wata guda ana debate sati guda ana debate akan wani mawaki akan mawaki a mawakin wani iya neman budurwa wacce ai sun yi fim kaza ai ta debate fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ana cewa wala tanaza'u fatafshalu hatta al'amarin addini ba a so a zauna ai ta musu ya wuce gona da iri balle al'amarin da yake ba zai amfane ku da komai ba Allah ta'ala shi samu wani lafiya Allah ta'ala shi bamu mafita amma matsalolin arewa muna da aiki a gaba wallahi shekara 10 yafi yau shekara 30 yafi shekara yafi yau shekara 40 yafi yau a bangaren tarbiya munfi bangaren nagarta munfi bangaren rufin asiri munfi bangaren komai duk duniya ana ci gaba mu muna ƙara koma baya a addinan can baya saboda munfi iyayenmu karatu amma wallahi sun fi mu bautan Allah kuma iyayenmu sun fi mu nagarta kakanninmu sun fi mu nagarta karatunmu ka fi su amma wallahi ba mu fi su nagarta ba dattakun babanka da mamarka ba za ka iya yi ba zumuncinsu da tausayinsu da juriyarsu da tsantseninsu da jaruntarsu ba za ka iya yi ba so me muke yi na cigaba Allah shi sa mu wani lafiya don haka hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr kuka yi sabani cikin umurin da aka baku wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun wa asaitum din nan asali wa asaitumur rasula ne sai aka goge maf'ulun bihi dan magana tana da nauyi a ce kun saba wa manzon Allah saboda ladabi na magana da sahabbai saboda nagartarsu tayi wa kurakuransu fintin kau nagarta tayi wa kurakuran me fintin kau sai Allah ya musu kara a magana sai ya ce wa asaitum saboda babu dadi a cewa wasu daga cikinsu su yi kuskure ɗan kadan a musu dukka kudin goro sai aka ce wa asaitum min ba'di ma arakum bayan Allah ya nuna muku ma tuhibbuna abinda kuke so na ganima din nan kun riga kun ganta za ku diba har an fara diba kuma sai ya ke da akanku sai Allah ya ce minkum may yuridu dunya wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna akwai fa'ida ilmiya muhimmiya malamai suka ce laifin da yafi girma a wurin Allah shine laifin da aka yi wa Allah bayan ya maka ni'ima yafi hatsari a wurin Allah akan laifin da kai baka cikin ni'ima idan mai kudi dalilin kudi ya sabi Allah saboda ni'imar kudi wallahi laifin sa ya fi talakan da yayi saboda shi ya nemi ni'ima Allah ya bashi idan lafiyayye yayi laifi ya fi hatsari akan marar lafiya idan mai mulki ya zama shi yake sabon Allah talaka ne yake cewa ya gyara to an shiga uku me dalili saboda rayuwa ta fi hatsari a wayi gari ya zama an saba wa Allah bayan ni'ima ya fi hatsari ya fi gayyato fushin Allah akan laifin da aka gabanin ni'ima shi sai ya ce wa asaitum min ba'di ma arakum kun samu nasara akan su kun samu ganima sai kuka saba akan wannan sai al'amari ya lalace to ko a yanzu idan Allah ya maka ni'ima na mulki ko na kudi sai ka bude chapter ta sabon Allah to Allah zai kwashi albarkar mulkin zai kwashi albarkan kudin zai kwashi duk albarkar da ke tare da kai ba su da kowace albarka shi yasa duk inda Allah yake kara mana albarkar lafiya albarkar ilimi albarkan kudi albarkan rufin asiri albarkan mulki ya zama kusancinka da Allah karuwa yake ba raguwa ba dan akwai bala'i ni'ima ta karu kuma sabon Allah ya karu waɗanda Allah ya musu ni'ima su ya dace su kowa kusa da Allah sai yace minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda ke son duniya su ne wanda suka ci a nemi ganima waɗanda suka fake suka shiga cikin sahabbai su ne mafiya yawa munafukai wa minkum may yuridu al-akhirah kuma daga cikin ku akwai wanda suke neman lahira su ne mafiya yawa abinda wannan yake karantar da mu shine idan an ce meye priority aulawiya kullun ya zama lahira ne ba duniya ba wanda ya nemi lahira Allah ta'ala yana bashi gyara alakoran duniya amma babu dama ka nemi duniya kuma a baka alakoran lahira amma in ka nemi lahira ana iya baka duniya shi yasa Abubakar Umar Usman Ali Allah ya kara musu yadda sun nemi lahira sai Allah ya ba su alakoran duniya mafiya yawan su multibillionaires ne saboda me saboda lahira suka nema amma in ka makance kace duniyar kake nema kuma ko a baka duniyar a hana ka lahira ko kai 2-0 babu duniyar babu lahirar a duniyar kana nan kullun sai ka nemi me zaka ci kuma cikin sabon Allah lahira kuma wuta na jiran mutum a ran makana da ayat da zaka ba mu ko ba da za su fitar da wannan fili
man kana muridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura
wannan zai zama cikin suratul isra ko aya ta 18 da aya ta 19 suna fassara mana wannan shine cewa minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace in ba dan Allah ne ya saukar da ayar nan ba a yadda yaga aka hadu a filin daga yace wallahi da ba zai yadda da maganar ba amma tunda Allah ne ya fara yace to na amince saboda yadda yaga aka fito filin sai yace kuma thumma sarafakum anhum sai Allah ta'ala kuma yasa kuka gudu daga gare su liyabuta liyakum dan ya jarrabe ku saboda wa nabluukum bisharri wal khairi fitna kamar da yake anbiya aya ta 35 kuma khalaqal mauta wal hayata liyabluukum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur suratul mulk aya ta 2 dan ya jarrabe ku Allah yana jarraba mu a rayuwa idan Allah ya maka ni'ima na kudi ko lafiya ko mulki to ka tabbatar daga ranar da ni'ima ta samu biyayya ga Allah karuwa ta yi ba raguwa ba sai ya ce wala qadi afa anku sahabbai yan gata Allah ya muku afuwa tun ba su yi addu'a suka ce Allah ya yafe ba Allah ya ce ya musu afuwa shi yasa aqida fahimta ta inganci shine ba ma tuhumar sahabi duk wanda ya zamananci manzon Allah yayi imani da shi ya mutu a musulunci dan aljanna ne dan Allah ya ce wala qadi afa ankum kuma ya ce wallahu bi fadlin alal mu'minina Allah mai falala ne akan bayinsa mu'minai can gaba ma ya kara maimaita musu falalar da ya musu ya kara bayani cewa Allah ta'ala ya yafe musu idan mun zo karin kan yafiyar da ya musu za mu kara bayani saboda karancin lokaci sai mu tsaya anan za mu tashi tus'iduna wa la taluna ala ahadi war rasul yad'ukum fi ukhrakum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid والله تعالى أعلم.